أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم الاثنين 28 ذو القعدة جمادى الثاني هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادي شكرا دبو ديدا داري هودو دا غوما شاشدا من ديدا 20 نوفمبر 1995 هنا قرأت للتاف تيسير العزيز الحميد بشرح كتاب التوحيد نا الشيخ سليمان الله يجكنشي دا شيدا ما يفنشي دا سورة مسلمي باكينا mun kwana inda yayi magana dangane da muna cikin babin da ke magana akan irin tsananta zargi da shari'ar musulunci tai ga wanda ya bautawa Allah a wurin kabarin wani mutumin kirki, to balle kuma ga wanda ya bautawa wannan mutumin kirki din, ma'ana shi yafi cancanta da a tsananta zargi gare shi. To bayan mallam yayi bayanai dangane da hadisai da ya kawo, yayi sharhi akan su. Hadisin Jundab dan Abdullahi cewa ya ji Annabi sallallahu alaihi wasallama yana saura kwana 5 zai rasu, yana cewa ya barranta daga kowa ya koma ga Allah. Yace da a ce zai dauki wani ya zama shine abokin shi wanda yake majimancin shi, to da Abubakar zai dauka. Yace amma sai dai soyayya kadai ta musulunci. Yace to yana gargadi akan cewa waɗanda suka zo kafin mu suna daukar masallatai su yi su akan ainihin makabartu. Yace to ku kada ku yi. Yace ina hana ku game da yin haka. Malam yayi sharhin wannan hadisi sai yace warawa muslimun an abi marsadin al-ghanawi ghaniwi radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, don jiya ya fara magana dangane da cewa an hana ai sallah akan kabari, an hana ai sallah kusa da kabari, an hana a tasa kabari a gaba ayi sallah. Ma'ana makabarta ba ta alaka, ba ta haduwa da masallaci ko misqala zarratin a cikin addinin musulunci. To shine sai ya ce Imam Muslim ya ruwaito hadisi daga Abi Marsad Al-Ghaniwi radiyallahu anhu, Allah ya kara mishi yarda, qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tajlisu alal quburi, kada ku zauna akan kaburbuka, wala tusallu ilaiha, kuma kada ku yi sallah da su ta kalma ɗaya da su kaburbuka din a gaba. Ma'ana kada a tasa kabari a gaba ayi sallah, kada kuma ainihin a zauna akan kabari. To abinda wannan hadisi za a fahimta shine a zo a zauna akan kabari shi kanshi haramun ne. To ina kuma a ce za a yi gida ko masallaci ana sallah ana zama a ciki, ashe wannan shi yafi cancanta da haramci. Saboda haka duk wata magana da za a ce wai ya halatta bayan shekara 33 ko 30 da kaza makabarta ta musulmi a rushe ta a maida ita gidaje ko wani abu, ita kanta fadar wannan magana ma bid'a ce, saboda ba ta da asali a cikin addinin musulunci. Makabarta matakar ta musulmi ce, to har abada bai halatta ainihin a fafike ta ayi wani abu a wurin ba, sai dai wani abu wanda ya zama labudda, kamar aka ce titi ya biyo ta kanta ko kuma dogo na jirgi ba yadda za a yi. To wannan sai aka ce babu laifi akan haka, sai a kwakula musulmin da ke wurin sai ainihin matsa da su a zuba su a cikin wasu kaburbuka din. Amma haka siddan a tone makabarta a ce za a yi gidaje a wurin ko kuma za a yi wani abu a wurin, wannan haramun ne a cikin addinin musulunci. Sai dai in makabarta ta cika aka tabbatar da wannan kabarin wanda ke cikin shi ya rijiddige, aka ce to a iya ɗaukar wani musulmin a saka shi a wannan gurin. Mun gane wannan da kyau ko? In ka samu littafin Majmu'atu Rasail ta Sheikh Abdullahi Ali Zaid, za ka ga cikakken bayani littafi ya musamman akan wannan mas'ala din. Wan Abi Sa'id al-Khudri marfu'an, Abi Sa'id al-Khudri ya karbo daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama, duk sanda aka ce marfu'an ai daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama, mawqufan daga sahabi, maqtu'an kuma daga tabi'i ko kuma wanda ke kasa da tabi'i din. Annabi yace al-ardu kulluha masjid, duk kasa baki dayanta masallaci ce, gurin yin sujuda ce, illa al-maqbara, sai dai makabarta, wal hammam, da kuma ɗakin wanka, waɗannan gurare su kaɗai ne shari'ar musulunci ta hana ainihin wato a yi sallah a nan. sai kuma wani hadisi da yazo shi ma sahihi cikin sahihi Muslim annabi ya hana a yi sallah a wuraren da raquma suke durkusawa ma'ana inda ya zama garki ne na raquma ana aje raquma a wurin annabi ya hana ainihin a yi sallah a wannan wuri saboda annabi sallallahu alaihi wasallama yace da ɗakin wanka da wurin kwanciyar raquma shedanu suna taruwa a wannan guri yace kuma a doran bayan kowane raqumi kan tozan bayan kowane raqumi akwai shedani a zauna a wurin manzo Allah yace ai shi kanshi raqumi ma daga shedanu aka halicce shi yace ko ba kwa ganin idanuwan su ne ka kalli idan ka gani haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi amma duk da wannan fa ba cewa akai ba kyau a ci ba za ka iya ci amma dai ka ji asalin shi rawahu ahmad wa ahli sunan imamu ahmad da kuma malaman sunan suka ruwaito wannan hadisi in aka ce ahli sunan ba daya bane da al arba'a in aka ce al arba'a to waɗannan imamu abu dauda da tirmidhi da nasa'i da ibnu majah ma aka ce ahli sunan to za a samu ƙari akan waɗannan za a samu imamu al baihaqi sunan al kubra za a samu sunan ad-darqutni za a samu sunan sa'id ibn mansur da makamantan su duk wani littafi wanda aka yi a shi akan sunan kaza sunan to wannan ainihin ya shiga cikin ashabu sunan dan haka bainal arba'a wa baina ashabi sunani umumun wa khususun mutlaq wa sahahahu ibn hibban wal hakim ibn hibban da hakim sun inganta wannan hadisi min turukin ta wasu hanyoyi daban-daban da suka samu wannan hadisi ala sharti shaykhaini a bisa sharatin da bukhari da muslim suka ainihin kafa ko da yake imam al-bukhari da muslim ba wasu sharuɗa ne suka ce mu gashi-gashi ba inna ma take-taken su malamai suka gani shine sai a ce ana fahimta kaza sharaɗin bukhari ne kaza sharaɗin muslim ne to duk hadisin da aka ruwaito a bisa wannan ka'idar to sai a ce wannan hadisi ya inganta a bisa sharaɗi na ainihin bukhari da muslim wa fi sahihi al-bukhari a cikin sahihi al-bukhari anna umar ibn al-khattab lallai umar dan khattab radiyallahu anhu Allah ya kara mishi yarda ra'a anas ibn malik ya ga anas dan malik yusalli inda qabri yana salla gurin da wani kabari yake ma'ana kusa da wani kabari fa qala sai yace al-qabr al-qabra kai hankali da kabari kai hankali da kabari ma'ana tahzir kenan wannan al-qabr al-qabra kai hankali da kabari kai hankali da kabari wannan hadisi ko da yake ya ce a cikin sahihi al-bukhari amma ba mu sani da cewa imam al-bukhari ba ya ruwaito shi da isnadi bane ya ruwaito shi ne mu'allaqan don ya karya ka'idar imam al-bukhari imam al-bukhari duk hadisan da yake da sharadin inganci a cikin littafin shi imam al-bukhari hadisan da yake ruwaitowa a bisa ka'idar shi shine musnadun marfu hadisin da ya zama daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi zai ruwaito da isnadi to a ka'ida ta ilimi na mustalal hadis kamata yadda yazo nan yace a cikin sahihi al-bukhari an ruwaito hadisi kaza mu'allaqan dan kar a rudi cewa yazo da cikakken isnadi wannan hadisi ya inganta ainihin imam al-baihaqi ya ruwaito shi da isnadi cikakke sa'annan abdurrazzaq ma ya ruwaito shi a cikin ainihin musannaf din shi da isnadi shi ma cikakke kuma sahihi yace wa hadha yadullu ala annahu kana min al-mustaqir 'inda as-sahaba wannan ya nuna cewa tabbataccen abu ne a gurin sahabbai mana hahum anhu nabiyuhum sallallahu alaihi wasallama abinda annabi ya hane su shine yin sallah a wurin kabari din tunda gashi Hasanna Umar yana Anas tawa akan haka min as-salati 'inda al-qubur yin sallah a wurin kaburbuka ma'ana sanannan abu ne a wurin sahabbai cewa ba kyau wa fi'lu Anas kasancewar Anas da ya aikata haka yin sallah a kusa da kabari din la yadullu ala i'tiqadi jawazihi wannan baya nuna akan cewa Anas ya kudurta cewa yin haka din ainihin halal ne fa innahu domin shi Anas la'allahu lam yarahu mai yiwa bai ga kabarin ba wa lam ya'lam annahu qabr haka kuma ko be a wani nusa yazo auko wa lam ya'lam annahu qabr aw zahala anhu ma'ana ko dai zama Anas bai ga wannan kabari ba ko kuma bai san cewa wannan kabari bane ko kuma ya san cewa kabari ne amma ya rabka ne shi yasa ya tsaya kusa da shi falamma nabahu Umar lokacin da Umar ya mai tambihi tanabaha sai ya fada ku sai ya kauce daga kabari din ashe sun san cewa ba daidai bane wa fi hadha kullihi yace a cikin wannan duk abubuwan da muka kawo muka nuna ibtalu qawlu man za'ama akwai bata ibtalu qawli man za'ama, akwai bata maganar malaman da suka ce annan nahya an salati fi hali ajlin najasa, abinda yasa aka hana ainihin wato yin sallah a makabarta wai saboda najasa ne, wai saboda matattu din nan najasa ne. Fa hadha abadu shay'in an maqasidir rasul sallallahu alaihi wasallam, yace wannan manufa da suka fada tafi komai nisa fiye da manufan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi manzon Allah ba ya hana ai sallah a makabarta bane saboda kasancewar matattu din nan najasa ne, a'a, ai inda haka ne to ai annaba ai ba najasa din bane bi ijma'il ulama, inma inda akai sabani akan sauran al'umma shin su najasa ne, sahihiyar magana su ma sauran al'umma baki daya ba najasa bane. Mai iziya da ya nuna cewa mai najasa ne, masu sharhin iziya baki daya suka yi ta akan shi suka ce a'a dan adam baya zama najasa. Bal al'illatu fi zalika al-khawfu 'ala al-umma, sai dai abinda yasa annabi ya hana ayi sallah a makabarta saboda tsoro da yake wa al'umma shi an yaqa'u fi ma waqa'at fihi al-yahud wa an-nasara, yana musu tsoran kansa afka cikin abinda yahudu da nasara suka afka akai, wa ubadillat wa ubadillat wal uzza, da kuma masu bautar lat da uzza min ash-shirki, shirka din da suka fada yake mana tsoran kada mu fada shi yasa ya hana. Ina fata an gane saddal lizzari adan toshe kafa din. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى على اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد. كما أبن ذلك قال نون هكا شيني تيوا أي النبي صلى الله عليه وسلم ياتيني ويهودا ودى كريستوشي على اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد سبو دوكر مثل قبر بكان النبان سدسكي سميد سو مثلاتي ومعلوم قطعا sanannan abu ne yanke anna hadha laysa li ajli najasa, cewa wannan baya la'ance su bane saboda najasar dake jiki. Mun fahimci wannan ko? Li anna quburul anbiya min athharil baqa, saboda kaburbukan annabawa na daga cikin gurare mafi tsarki a bayan kasa, ashe ba dan wai najasa bane aka hana din ko? Dan inda dan najasa ne to dan me za a la'anci yahudu da nasara, saboda ai kaburbukan annabawa suke ainihin mayawa masallatai, to da a ce dan najasa ne to kaburbukan annabawa ai ba najasa bane, don haka da ba za a la'ance su ba, ashe akwai wani dalili da yasa aka hana din. Sai yace fa inna Allah harrama 'alan nari an ta'kula ajsadahum, domin Allah madaukaki ya harama 'alal ardi an ta'kula ajsadahum, Allah ya haramta wa ƙasa ta ci jikin annabawa a ƙasa, ƙasa ba ta cin jikin su. Fa hum fi quburihim, su annabawa a cikin kaburbukan nan nasu faryun, busassu ne, ma'ana suna nan yadda jikin yake haka yake sai dai bushe kawai, amma ba wai ya koma ya riddige ba, yadda aka sa shi din nan to haka sai dai kafi a haka, amma babu abin da zai ainihin ragu na ko ya zaftare ya lalace ko kasa ta cinye ko ya rike, yadda suke haka suke. To ashe inda an ce saboda kasancewar jikin dan adam najasa ne, ai jikin ai saboda kasancewar najasa ne yasa aka haramta yin sallah din a makabarta, to ai annabawa suna nan a cikin kaburbukan nasu kuma su ba najasa bane, amma annabi ya la'anci wanda ya maida kabrin su ya zama ainihin wurin sujuda gare shi. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم متخذ المساجد عليها, gashi kuma manzon Allah ya la'anci masu gina masallatai akan kaburbuka din, wa muqidis suruj alaiha, da kuma wadanda ke kunna fitulu akan su. Zamu zo rami magana akan hadisin da yazo dangane da magana kunna fitulu a makabarta. Wa ma insha Allah, wa ma'lumun, sanannan abu ne anna iqadus suruj alaiha, kunna fitulu ga makabarta, innama huwa la'nu fa'ilihi, Allah an ci wanda ya aikata haka ne, lakinnahu wasilatun ila ta'zimuha, sai dai hanya ce ta ainihin wato girmama waɗannan kaburbuka din, waja'aluha nusaban, da kuma ainihin sanya su zama nusaban kamar gumaka, yufadu ilaiha almushrikun, wanda yake mushrike za su rinka zuwa ainihin suna duƙufa a waɗannan wurare, kama huwal waqi, kamar yadda yake hakan din da aka fadi shi ya afku, za su kunna fitulu a makabartu kuma su je suna ta ibadoji a wurin. فهذا اتخاذ المساجد عليها, wannan shine mayar da su din makabarta din masallatai, a kunna fitulu a wurin kuma a zo ana sallah shikenan an mayar da su masallatai kenan. Qala ibn al-qayyim Allah ya ji kanshi yace, wa bil jumlati, a takaice ne, faman lahu ma'rifatun bi shirk, duk wanda ya san abin da ake kira shirka, wa asbabihi, kuma ya san abin da ake yake shine sababin yasa mutun ya zama yayi shirka, wa zara'ihi, kuma ya san kafafen da za a bi a yi shirka din, wa fahima anir rasul sallallahu alaihi wa sallama maqasidahu, kuma ya fahimci manufa annabi sallallahu alaihi wa sallama, jazama jazman la yahtamilu naqida, zai sami yaqini yanke wanda yake ba zai sami akasin shi ba,
anna hadhihi al-mubalagha, wannan kaiwa matuƙa da Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wajen hani game da mayar da makabartu masallatai, wallan wannahi da kuma ainihin wallana da la'anar da yayi, wannahaya da kuma hani da yayi, bi sigataihi da sigogi na hani din, sigatu la taf'alu sigar da yace kada ku yi, wa sigatu inni anhaakum da kuma sigar ni ina hana ku, laysa li ajlin najasa ba dan najasa bane yasa. In ka koma ilimin usulul fiqhi, dama hanyoyin da ake gane hani shine kada kai ko kuma an hana ka. To waɗannan abubuwan duk gashi Annabi yayi amfani da su, yace la tattakhizul qubura masajid, kada kuma yadda masallatai su zama makabarta ko kuma kada kuma yadda makabartu su zama masallatai, hani na farko kenan. Sannan sai yace fa inni anhaaku, ni ina hana ku. Kalmomi biyu da ake amfani da su na wajen nahyu a cikin shari'a duk Annabi ya hada yayi amfani da su, to ba wai dan najasa bane, a'a sai dan tsoron shirka za a fada. Bal huwa li ajli najasati shirki, yace a'a sai dai Annabi ya hana ne saboda najasar shirka da mutum zai fada. Allahi qabi man asahu, wanda za ta riski duk wanda ya saba mishi, saboda haka ya hana. Wartakaba ma anhu nahahu, kuma yayi abin da Annabi ya hane shi. Wattaba hawahu, kuma yabi son zuciyar shi. Walam yakhsha rabbahu, yaki jin tsoron ubangijin shi. Wa maulahu, kuma yaki jin tsoron wanda yake ainihin shine mahaliccin shi. Wa qalla nasibuhu, kuma ya zama raban shi kadan ne a wurin Allah. Aw adima min tahqiqi la ilaha illa Allah, ko kuma ya kasa tabbatar da la ilaha illa Allah shi shine zai je yana irin waɗannan abubuwa a makabarta. Fa inna hadha wa amsalahu min annabi sallallahu alaihi wa sallama siyanatun lihimat tauhid, yace irin waɗannan maganganu da irin waɗannan dokoki da Annabi ke kafawa yayi su ne dan kula da ainihin wato da tsare tauhidinka. Karka zo kana yin waɗannan abubuwa a makabarta ka afka ga shirka wanda ita ce laifi wanda yafi kowanne girma a cikin ainihin addini. Wa an yalhaqahu shirku, kuma Annabi yana jiye wa mutum tsoro kada ya fada cikin shirka. Wa yaga shahu, yaje ainihin wato shirka ta lullube shi. To duk abin da yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama kenan ya hana. Wa tajridul lahu wa ghadabin wa ghadabi rabbih wa ghadabul rabbihi, kuma dan kai ya fada ga tsantsar shirka. Wa ghadabil rabbihi, kuma dan kada ya fada cikin fushin ubangijin shi. An ya adila bihi siwahu, shi yasa sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kauda kai daga wannan abu, ma'ana sabanin abin da zakai Allah ya fushi da kai ko kuma ka saba wa Allah din, shine yace kada ka je kana waɗannan ibadoji a makabarta din. Fa abal mushrikuna, amma sai mushrikai suka ki, illa ma'asiyatan li amrihi, sai suka ibin umarnin manzon Allah, sai dai suka saba umarnin manzon Allah din. Wartikaban li nahyihi, kuma suka ainihin bi hanin da Annabi sallallahu alaihi wasallama yi. Wa gharrahum ash-shaytanu bi anna hadha at-ta'zim, sai shaydan ya rude su cewa irin wannan girmamawa da suke li quburil mashayikh, ga kaburbukan shehunnai, was salihin, da mutanen kirki. Wa kullama kuntum ashadda laha ta'ziman, ya kara rubtasu da cewa duk sa'an da kuka kara kuka tsananta girmama su. Wa ashadda fihim ghuluwan, kuka tsananta ainihin wuce zurfafawa da wuce iyaka game da su. Kuntum bi aqrabihim as'a as'ad, za ku kasance kun fi samun arzurtuwa da kusanta su, ma'ana shedan sai yaudare su. Duk sa'an da kuke waɗannan abubuwa, girmama shehunan kuke, girmama waliyan kuke, dan haka za ku fi zama ainihin mutanen da suka fi kowa kusanci da su. Wa min a'da'ihim ab'ad, kuma za ku fi zama nesa daga makiyan su. Duk sa'an da kuke musu irin waɗannan abubuwa a makabarta, za ku yi nesa da makiyan shehunai din, shine sai shedan ya kawo musu waɗannan abubuwan baki daya. Shi yasa duk irin shirkar da ake a jahiliya, ka je ka kalle ta ka karanta da kyau, zaka ga an dawo fa ana yin ta a musulunci. Wannan dattijo a Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab yana da littafi Masailul Jahiliya, ka je ka samu wannan littafi ka karanta, an kana da shi a daren nan karkai bacci sai ka karance shi. Littafi ne ya kai kamar girman ahalari haka, Masailul Jahiliya, duk mas'alolin jahiliya baki daya da Annabi ya saba wa ainihin kafirai, da kuma ainihin su kuma suka aka samu yanzu kuma a cikin musulunci, mushrikan cikin musulunci kuma sun shigo sun dibo waɗannan, sun zo kuma sun saba wa addini, sai da ya rinka biyowa daya bayan daya. Sai ya ce misali, yana daga cikin abin da kafirai suke kafa hujja da shi cewa ba za su bi addinin Annabi sallallahu alaihi wasallama ba saboda mabiyan shi talakawa ne, yanzu ma ana kafa hujja da wannan. yace yana daga cikin abin da suke kafa hujja cewa su ba za su bi annabi ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya saba wa addinin iyaye da kakanni duk baki daya sai da yaje ka je ka nemi littafin masailul jahiliya jilla ta tafan mun ahli sunna babu abin da yake a boye wala umrullahi yace na rantse da Allah min hadhal babi bi ainihi dakhala ala ubadi yaqul yace shi wannan babi da muke magana ta hanyar wannan babi ne su ainihin wato shedan ya samu ya shigo wa masu bautar yaqut wa yauqa wa nasra ta hanyar wannan kofacce bullo musu cewa ai waɗannan salihan bayi in kuna kaza a wurin su za ku samu kusanci da su ba ta haka ya bullo musu ba to su ma waɗannan ta haka shedan ya zo ya bullo musu cewa yin waɗannan abubuwan din a kabar bukan su shine abin da zai waye tabbatar da cewa soyayyar su suke yi wada kala ala ubadil asnam kuma ta haka shedan ya shigo masu bautar gumaka منذ كانوا الى يوم القيامه tun daga san da suka fara bautar gumaka har tashin alkiyama ta wannan hanyar shedan yake bullo musu ba cewa zai ku zo ku bauta gumaka ba zai jawo akalansu ne ku zo kuna girma masu wannan shine alamar kuna son su to da haka shikenan tawassuli da shehunnai in kai tuntube ka kira shi sunan shehunnai ka je ka fada a kabarin su kana neman biyan bukatu ko kuma ka je kana sallah a kabarin su to wai duk waɗannan abubuwan da farko ba zai nuna maka ka je ka bauta musu ba a'a sai daga ƙarshe ne zuciyarka ta dace shikenan sai ka da kana bauta musu duk yadda za a raba ka shikenan ba za ka rabu da wannan ba sai ka ce ayo ba a san shehunnai wai kai da kake son su ne shine kake musu sallah fa jama'a al-mushrikuuna bainal ghuluwi fihim yace kaga anan sai zama mushrikai sun hada abubuwa biyu tsakanin wuce iyaka game da nuna kaunar waɗannan waliyai wa ta'an fi tariqatihim da kuma suka tariqun su duk shehin da yake in dai tariqar shi ta gaskiya ce to zai kira ka ne cewa ka zo ka bauta Allah a cikin tariqar shi ba zai taba raba ka da wani abu da Allah da manzon Allah suka yarda da shi ba amma duk sa'an da kai ka zo ka fahimci aka san haka to shikenan kana suka game da tariqar shi kenan sai a ce ai shehi wani ya tuba daga irin waɗannan maganganu sai su ce ai bai tuba ba ma'ana su suna ganin wai bai tuba ba ma'ana ya mutu akan wannan maguzancin kenan to sun soke shi sun soki mutuncin shi ba su sani ba wahadallahu ahlat tauhid yace ainihin sai Allah ya shiryar da masu tauhidi lisuluki tariqihim su kuma ainihin sai suke bin hanyoyin su na tauhidi wa inzalihim manazilahum sai suke ainihin bin suke aje waɗannan shihinnai a matsayin da Allah ya aje su allati anzalahumullahu iyyaha min al-ubudiyya matsayin da ainihin Allah madaukakin sarki ya aje su na cewa su bayin Allah ne to masu tauhidi su haka suka aje waɗannan shihinnai duk wani shehi da ka gani baki daya to aqidar musulmi akan shi shine shi ma bawan Allah ne ya samu shihintaka da walittaka ne ta hanyar bin Allah ba ta hanyar sabawa Allah ba wasalbu khasa'isul ilahiyya da kuma ainihin zare duk wasu abubuwa waɗanda Allah ne kadai ya kadaitu da su to duk musulmi suna zare duk wani abu wanda yake siffa ce da Allah kadai ya kadaitu da ita ga wani shehi ba musulmi ba sa tabbatar da wata siffa ta allantaka ga wani shehi ko wani wali sai dai su aje shi a matsayin shi na bawan Allah qultu ni a sheikh Suleiman kenan shi malamin da yake sharhin littafi yace wa mimman allala bi khawfil fitna wa shirk daga cikin malaman da suka ce abinda yasa annabi ya hana ayi sallah a makabarta shine tsoron kada musulmi su fada fitina da shirka daga cikin malaman da suka kawo wannan dalili suka ce ba wai saboda najasar makabarta bane saboda tsoron shirka ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya ainihin hana ash-Shafi'i akwai imamu Shafi'i wa Abu Bakrin al-Asram da kuma al-imamu Abu Bakrin al-Asram daya daga cikin almajiran imamu Ahmad bin Hanbali wa Abu Muhammadin al-Maqdisi da kuma Abu Muhammad al-Maqdisi wa Sheikhul Islam da kuma Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah wa ghayruhum da kuma ainihin wato wasu daga cikin ma malamai da dama wa huwa al-haq yace wannan magana ita ce gaskiya cewa saboda shirka da annabi yake tsoro shi yasa ainihin yace kada ayi sallah da waɗannan ibadoji a makabarta ba wai dan makabarta najasa bace makabartan musulmi ba najasa bace wannan ita ce sahihiyar magana abin da yasa matsaloli ne kullun mutane suna kulle kansu sai mutane su daure kansu a wuri daya shi yasa gaba ɗaya sai su kasa yadda za su yi su warware waɗannan matsaloli din Allah ya kiyaye qauluhu da yace din nan fa inna sahaba lam yakunu li yabnu hawla qabrihi masjidan ai be ibn al-qayyim din nan da yace ai ba zai yiwu sahabbai su ainihin wato gina kewaye da kabarin annabi su gina masallaci ba ai lima amilu lima alimu min tashdidihi fi zalika, saboda irin tsanantawar da annabi yayi akan haka, wa taglizihi, da kuma irin kaurara magana da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi, wa la'ani man fa'alahu, da kuma annabi ya la'anci wanda da ya aikata haka. Fa kaifa yattakhizuna ala kabrihi masjidan, to yaya za su ainihin mayar da kabarin annabi ko ya zama masallaci tunda annabi ya kwabe su akan haka. Wa inna ma khashaw an ya'tadu an ya'tadahu ba'd al-juhal lis-salati indaha, yace ai sahabbai sun ji tsoran kada ainihin wato wasu daga cikin jahilai su saba da yin sallah a wannan wuri, min ghairi shu'urin min as-sahaba bidhalika, ba tare da sahabbai sun ainihin fahimci haka ba, shi yasa sai suka je suka rufe annabi sallallahu alaihi wasallama a gida. Falidhalika dafanuhu fi baitihi, saboda haka sai suka je suka rufe shi a gida, saboda an zo an rufe shi ainihin a waje, me yiwa wasu jahilai za su ainihin sadada su je suna ibada. Kun ji duk inda ake magana sai a ce jahilai, dan Allah kai kokari ka fita cikin jahilai, duk abin sai a ce saboda ana tsoron kada jahilai su kaza kada jahilai su, kuma jahilai su suka fi yawa a duniya. Wannan kenan qauluhu wa kullu mawdhi'in qusidatis salatu fihi, yace duk wani wuri da aka nufe shi dan yin sallah, faqad ittakhadha masjidan, to an mai da wannan wuri ya zama masallaci, aiwa illam yubna masjidan, koda ba a gina masallaci a wurin ba, to matakar dai za a nufe shi a rinka zuwa ana sallah, ya zama ainihin masallaci. Qauluhu, da Ibn al-Qayyim yace bal kullu mawdhi'in yusalla fihi, yace kai duk wani wuri da ake sallah a wannan wuri ma yusamma masjidan, ana kiran shi masallaci. الظاهر أظاهري أن الأول في الأمكنة المعدة للصلاة وانت نفرقوا لنن دي يتي دول وليد أكا نفيش دين صلاة وأما يدشي ما صلاتي يتي تو أظاهري وان نما غنا يتي تفرقوا لن يتي تو وان نندنغني دولا لن أكا تتلاكي نان أينهن دين صلاة وإن لم يبن فيها مسجدا كودا بأجنا ما صلاتي أوان ننغريبا matakar an tattalurin koda musallani haka ko wani fili ana salla, to wannan gurin ya zama masallaci. Wa hadha fi ayyi mawdhi'in salla fihi, yace wannan ya shafi duk wani wurin da mutum yaje salla a cikin shi, a ko wa in yu'id li zalika, koda an tattale shi dan yin haka ne, ma'ana an tattalu wannan guri dan yin haka din, sai wa in lam yu'id li zalika, shine yafi zai fi istiqama ga jimi, wa in lam yu'id li zalika, koda ba at tattalu wannan wuri dan haka ba, ma'ana koda ba an tattalu wannan wuri dan sallah bane, ana zuwa akai sallah a wurin, to wurin ya zama masallaci. Kal mawadhi allati yusalli fiha al musafir wa nahwi zalika, kamar wuraren da masu tafiya suke sallah, matafi yana cikin tafiyan sallah ta kama sai ya tsaya ya sallah, to yin sallar shi a wannan wuri ya mai da wannan wuri ya zama musalla, ya zama masjid, dan dama ma'anan masjid shine wurin da ake sujuda kuma an yi sujuda din. Fa ala hadha, yace to akan haka, idza salla inda al-qubur, idan mutun yayi salla a makabarta, walau marratan wahida, koda so daya, wa illam yakun hunaka masjid, koda ba masallaci a wannan wuri, faqad ittakhadha masajid, ya mai da wannan wuri masallatai. Mun gane wannan ko? Saboda haka sai mu fahimta da kyau, koda a ce wannan wuri ba a taba yin ainihin salla a wurin ba, ka zo kai sallah a wannan guri, to ya dauki hukuncin masallaci, to in mun fahimci haka, ashe koda so daya kaje makabarta kai sallah ka mai da wannan guri masallaci, ka shiga cikin tsinuwar da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu, da yace din nan kama kala sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, an sanya mini ainihin wato masal kasa baki dayanta ta zama wurin sujuda kuma ta zama wurin tsarki, to duk inda kasa take aka je aka yi sallah ta zama mai kenan, ta zama masallaci, tunda dama annabi ya ce an halatta mai yin sallah din a ko ina. Ai fasammal arda masjidan, kaga sai annabi ya kira ainihin kasa baki dayan ta masallaci anan, walaysat masjidan mabniya, tare da cewa baki dayan kasa ba wai an gine ta ne ta zama masallaci ginanne ba, lakin lamma kanat yusjadu laha, sai dai tunda ya zama ana yin sujuda a kanta, summiyat masjidan, sai aka kiraye ta masallaci. Fadalla hadha alhadith, yace kaga wannan hadisi yayi nuni, anna man salla inda alqubur, cewa duk wanda ya salla a wuraren da suke da makabarta, au ilaiha, ko kuma ya salla a wuraren da ainihin wato yake fuskantar makabarta, faqad ittakhadha masajid, to ya dauki wannan wuri ya mai da shi masallatai kenan. Mun gane wannan ko? Wa hadha alhadith, yace wannan hadisi tarafun min hadithin sahih, wani bangare ne na wani hadisi ingantacce, muttafaqun alayhi an Jabir, wanda Bukhari da Muslim suka rawaito shi daga Jabir. Qala al-Baghawi fi sharhi as-Sunnah, al-Imam al-Baghawi ya fadi a cikin littafin shi Sharhu as-Sunnah, wannan littafi yana da kyau kowa ya mallake shi ya saye shi hadisai ne zai kawo ya kawo da isnadan shi sannan yayi takharijin su sannan ya fitar da fiqhu a ciki shine ya sa mishi sharhi sunna an buga shi a cikin mujalladi 15 watan nuska tana fita a cikin ainihin mujalladi 10 wata kuma 12 Imam al-Baghawi yayi shi kaje ka same shi zaka ga yadda ake tattauna masaloli na sunna in ka auna waɗannan abubuwa zaka tabbatar mu dai a ƙasar nan to an ban mu a baya tuntuni an ban mu a baya sai dai yanzu mu yi kokari mu ainihin yi istidraki yace dan kaga littafan da ake kafa hujja da su a duniyar ilimi sai kaga mu dubbaki dai bamu san su ba shi yasa da aka zo ana kafa mutane hujja da littafai sai su ce ku yi hankali wasu sababbin littafai sun fito kuma waɗanda suka ga dadin ne sababbi akan waɗannan da ake kafa hujja din amma saboda su suka zo mana daga baya to shine sai aka samu matsala ya ce ku yi hankali sababbin littafai sun fito sababbin littafai sun fito kuma waɗannan littafan duk da ake cewa Bukhari Muslim Abu Dauda da sauran waɗannan littafai na hadisi baki ɗaya san da aka rubuta su kwata-kwata ba a haifi ɗaya daga cikin duk wani malamin fiqhun nan da kake ji ainihin ake karanta littafan sa a ƙasar nan ba mun gane wannan ko mai risala dai shine sama cikin littafi shine mafi dadewa a cikin ainihin malamai na littafan fiqhun ƙasar nan da muke karantawa to mai risala ya rayu ne yanzu ya rayu kamar shekarar shi 1000 da wani abu da rasuwa waɗannan littafai ko baki ɗaya waɗannan kutubul hadith an rubuta su yanzu kamar shekara 1200 da suka wuce sai bayan an rubuta waɗannan littafai da kamar shekara 200 sannan aka zo aka haifi mai risala to shine mafi dadewa amma su mai mukhtasar su mai akhdari mai ishmawi mai iziya duk daga baya suka zo to amma saboda su ne muka tashi muka gada kuma ba a nuna mana ba a wayar da kanmu ku duba littafi kaza ku duba littafi kaza ku duba littafi kaza in ka sai risala din nan da ita zaka fara da ita zaka cika to wannan shikenan sai ka shiga cikin rudani a cikin rayuwarka kai ka dauka iyakar ilimi kenan to duk ran da aka kawo wata mas'ala to shikenan kai ka shiga cikin tashin hankali kenan littafai na wa'azi kuma ba a gina mu akan littafai na wa'azi waɗanda suke sahihai irin su riyadus salihina da makamantansu ba sai aka ɗibi mutane sai aka sa su suke tafiya nuzuhatul majalisi tanbihul gafilina durratun nasihina duk waɗannan littafan baki ɗaya ba abin da suke su kansu waɗannan littafan bala'i ne a musulunci fa wannan tanbihul gafilina nuzuhatul majalisi durratun nasihina tanqihul qauli duk baki ɗaya waɗannan wallahi tallahi talbisul qauli ne sun zo sun ruɗa shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda hadisai za a kawo wani hadisin asalin shi cikin Bukhari da Muslim za a dauko shi amma sai a dauko wata tatsuniya sai a jona mushi sai su tafi tare wani kuma gaba ɗayan shi ma tatsuniya ne baki ɗaya kai ka ji ma tatsuniya ai sai ka bude durratun nasihina wai Allah ya kira watan azumin tsofaffi sai fashe da dariya kai kaji wannan sakarki dan Allah yaushe manzo Allah zai tsaya na wai Allah ya kira azumin tsofaffi wai sai kyalkyalewa Allah da dariya kuma irin wannan ake ta karantawa shikenan Allah ya kiyaye ai shine tanbihul gafilina san ba kandin ai shine ai tanbihul gafilina ne ai mun ba su ce kuma wai samraqandi ne ake cewa samraqandi gari ne a cikin kasar Bukhara anan Imam al-Bukhari ya rasu kabarin Imam al-Bukhari yana Samarkand yanzu to gari ne Samra amma sai ku ce Sarmakandi sunan littafin ma ba ku iya fade ba saboda bala'i sunan littafin ma ba iya fade ba balle karatu Sarmakandi wai Sarmakandi Samra Samrakandi abul laysa kenan sai ce qala al-faqih shikenan kuma ba hanbale ne fa saboda rashin sanin tarihi ma littafin hanbalawa ne muka da ku muke karanta hanbali ne ka gani akwai littafin wajen mazhaba ba hanbali ne shi Samarkand shi wannan mutum to kuma akwai littafi ma da aka gada nan ana karatun shi a zaure na Shi'a ne ana taba gaya muku shi wannan littafi yana nan dan gajere haka sunan shi ne ya kwanta mun yanzu na taba gaya muku shi haka dan gajere ne haka na Shi'a ne amma an gaje shi ana karanta a kasar saboda tusi ne yayin shi ba a sani ba sai kawai aka ga aka diba ana ta karanta shikenan makarimul akhlaq na Shi'a ne ahlus sunna suna da nasu makarimul akhlaq din sahihi amma ku sai aka kawo muku damejin shi yasa addinin ku cude yake da na yan bid'a da na yan dariqa da na yan Shi'a da kristoci da yahudawa da maguzawa duk baki ɗaya babu waɗanda ba su kawo muku gudunmawa cikin addinin ku ba za ku yi mamaki mafi yawancin tafsirat da ake karanta tafsirai da ake karanta sai ga wasu tafsiran daga Yahudawa suke daga cikin Bible ne kaga inda Kiristanci ya shigo muku kenan wani tafsirin daga tsohon alkawari ya taho wani daga sabon alkawari kaga Kiristanci da Yahudanci kenan wani kuma ya taho daga su Ibn Arabi wancan ainihin Al-Hatimi At-Ta'i sufi mai da'awa Allahntaka ka gani wasu auradin sun taho muku daga su Hallaj wanda aka layya da shi ranar sallah saboda ya ridda to duk haka addinin ya taho sai da malmale fiqhun kuma ba zunzurutun malikiya tintini aka raba ku da malikiya tintini ya fi shekara nawa aka raba mutanen kasar nan da malikiya saboda Muwatta Imam Malik ya rubuta littafin fiqhun hadisi ba a karanta Muwatta yadda ya kamata sai aka dauko almajiran alwajan hawa na biyar na almajiran Imam Malik littafin sa ake karanta kuma a kasar to yanzu dan Allah jama'a ba ai yaki an banmu da kuturun bawa ba kuturu matacce ma to shi yasa dole ne sai an zo an samu haske a cikin ilimi an gyara abubuwa boko dai sun zo sun yi gyara akan karatutukan su sun maida tsari kaza kuma duk shekara sai an canja system saboda ana ganin cewa wannan shi zai kawo ci gaba to amma addinin musulunci sai aka bar shi hakan nan shi yasa sai addinin ya dusashe kai da ke cikin shi baka sha'awar shi shi ma wanda yake nesa ba zai sha'awar shi ba saboda me to Kirista yana kida kai ma kana kida Kirista na daura janjami kai ma kana daurawa to ka ce mishi yazo ya musulunta dan me musuluncin sujuda shi ma yana yi ai ko ba yayi to menene waka shi ma yana yi tafi yana yi kana yi me ya rage har yanzu menene da bambanci yadda matan su suke fita kamar godiyoyi haka naku suke fita to me zai sha'awa koko har yanzu dai akwai wani abu dai shine kawai sai ka karanta littafin Ibn Taymiyyah wannan littafi Iktiba Usratul Mustaqim shine zaka gane cewa abinda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fadi cewa lallai sai kun shiga hanyoyin waɗanda ainihin suka zo kafin ku kun bi su shibran bi shibrin dani da dani daidai wa daidai girman takalmin dama da na hago takalmin dama da hago in ka gwada kansu daya ko Annabi yace sai kun yi koyi da Kiristoci da Yahuda da yace man kana qablakum waɗanda suka zo kafin ku sai suka ce al yahudu wan nasara ya rasulullah kana nufin sai mun koyi da Kiristoci da Yahudawa manzo Allah yace faman idan in ba su badawa nake nufi to ka kalla ka gani ka zo kana auna abubuwan da musulmi suke zai ga suna ta koyi da Kiristoci wannan carbi da kuke riƙa ba mun yi muku bayani Kiristanci bane to gashi nan kaje Vatican Papa Roma zaka samu duk manyan pastoci kowa da carbin shi da cross a jiki ko kuma kun sa da ladan da waye da ladan da zaka kage kafashin Chinese su ma kage ni to shine dama in ka kalli duk wannan addini da ya lalace gurgubin maguzanci na kasar Hindiya da addinin Buddhiya da na Hindu din nan duk sai da ya shigo muku fa kuka cude shi wallahi tallahi kuwa to shi yasa wallahi tallahi ba karamin bala'i bane da aka raba mutane da alqur'ani da hadisi to kuma waɗanda suka raba su da alqur'ani da hadisi din nan an waye gari koda sun gane akan kuskure suke yana da wahala su zo su gyara wannan kuskuren tunda in ba gamtakatar Allah ya musu ba in ma sun da sun gyara kuskuren to dama abubuwan da suka koya a rayuwar su kenan da shi suke cin abinci yanzu ka da ka gyara an ce ka zo muna son ka karanta da bulugul maram ba zaka iya ba ana son ka karanta da risala yadda take baka iyawa ka karanta da muftasar baka iyawa ana son ka karanta da arabiya baka iyawa duk abin da ya shafi wanda za ka koyi addini ba zaka iya ba dole ka kage wannan ba shine jalin ka shine trader ka ina fata an gane to shi yasa kaga cewa mutane gaba ɗaya addini ya dagwalgwale musu malaman da ake ɗiban ilimi a wurin su a duniyar musulunci ba mu san su ba naka ce maka Imam Al-Khattabi ya ce sai ka ce baka san shi ba Abu Muhammad Ibn Hazm ya ce sai ka ce bako ne naka ce maka Imam Shafi'i ya ce sai ka ce ai baka san shi ba Ahmad Ibn Hanbali ka dai taba jin labarin su a cikin qawaidi ittafaqa alaiha Malikun wa Shafi'i wa Ahmad Ibn Hanbali wa Abu Hanifata shikenan kawai sai ka ce ka taba jin an fade su sahabbai ne tabi'ai ne annabawa ne ya suke da Annabi Musa kai baka sani ba to kaga ni kagan da aka kai ma aka baro mu ce shine matsalar wallahi to wallahi tallahi abinda nake gaya mana wallahi tallahi ko mu da ke cewa ahli sunna nan sai mun tashi mun yi gyara sosai an je an bincike littafai an karanta su an san su littafai sun fito yanzu a daina tsoratar da kai kai ai littafi yayi yawa ba ku ce kudi sun yawa ba sai ku ce littafi yayi yawa an taba samun kudi a kasan nan irin wannan zamanin za ka ga mutun yana taka motar miliyan 5 kuma yana da irin su guda 5 kuma bai damu ba mota kai yara makaranta sai a sai motar naira miliyan 2 ana kai yara makaranta duk ba a ce kudi sun yawa ba sai litafai ai litafai sun yi kadan ma kai addinin musulunci litafan da yake da su yanzu maqtufat waɗanda suke suna nan rubuce da hannu yanzu ba a buga su ba sun fi waɗannan da ke doran duniya yawa don ku san wannan malaman musulunci sojojin manzon Allah kenan ba su kwanta sun yi bacci ba litattafan da ke jibje yanzu suna can a aje ba a taba rubuta ba a taba buga su ba ba su taba ganin hasken rana na fitowa waje ba sun fi waɗannan da kuke gani kuke cewa ma suke da yawa kuma har yanzu rubuta wasu ake kuma dabba'a su ake fito da su ake yi amma har yanzu sai kaga ana da bukata duk matsala da ka sani a duniyar nan babu matsala da malaman ahlus sunna ba sai rubutu akai ba littafi mustaqilli ba wai a ce babin kaza ba a'a sai a ce littafi akan kaza babu matsala a cikin addinin musulunci da malamai ba sai rubutu akan ta ba duk abin da kai kake ganin wannan abu dan kadan ne sai kaga wani yayi katar littafi akai di ya tattauna matsala akwai malami da yayi littafi akan sakin bebe da hukuncin duk komai na bebe bebe wannan da ake taba shi na ba sai da littafi akan shi da nuni da zai yi da ciniki da sayarwa da sallar bebe da sallar duk abin da ya shafi bebe yayi shi bebe kawai kai ka manta da bebe shi bai manta da bebe ba dan ta yiwa zuwa ce maka algafata malam to wana bebe yanzu yaya kaza za a kulla ciniki da shi duk sai da ya ka maka ya za a gane bebe ya saki matar shi ya za a gane bebe ya dawo da matar shi ya za a yi bebe karatun sallah in kabli da ba'di ya kama shi ya zai yi duk sai da ya tattauna wannan matsala Ibn Qudama yazo shi ma ya littafi dhammul muwaswisina ka shiga sallah kana waswasi da duk wani abu kai ciniki kana waswasi kai kaza kana waswasi duk sai da ya warware matsala komai sai da aka rubuta matsala a kaifa ina fata an gane imama wannan rawani sai ka ji malami ya yi littafi kitabul imama littafin rawani duk abin da aka ce a cikin shari'a game da rawani sai ya maka magana akai ba abin da suka rage wallahi shi yasa naira miliyan guda in kana da ita za ta kare a littafi kuma gobe da safe sai ka ji kana da kwadayin wani sai dai in ba karatu kake ba amma in kana karatu kam wallahi sallahi sai ka ji babu abin da zai danfari da zuciyarka irin ainihin littafi mun gane wannan ko Ibn al-Qayyim al-Juziyya ya tara da tafai da dama amma Ibn al-Qayyim al-Juziyya sai zo wannan Ibn al-Qayyim da muke magana sai zo yana cewa ni babu kuncin da na shiga a rayuwa ta irin rashin littafi haka ce kuma a zamanin shi bayan mutuwa Ibn Taymiyya babu mai littafi kamar shi amma cewa yake babu kuncin da nake ciki irin rashin littafi mun gane wannan ko to sai da littafi ake yin yaki na musulunci a ci nasara kamar yadda yake sai da takobi za a fito a yi jihadi amma bid'a ana son a rushe ta ana son a gane tauhidi babu littafi baki daya littafan da muke karanta a kasar nan na tauhidi baki daya in ka mutu akan wannan aqida ka sadu da Allah sai ka rena kanka saboda ba sa karantar da mu tauhidin da manzo Allah ya zo da shi ko hanya ba a kama ba ma tun farko aka saki hanyar ma baki daya littafan kasar nan da muke karantawa na tauhidi kwata kwata ba a kama hanyar da za a je ka je gaban Allah ka samu bakin magana ba ashaira litatafaini na ashaira idza atudjunna hayatul islami ibnu laqani ibrahimul laqani ko wannan tijawaratu tauhidi suwa ne ne duk gasunan su ne ake karantawa umul barahin in ka je ka mutu da wannan aqida a wurin Allah sai ka rena kanka shi ma wanda ya same ta ya tuba ya batta wanda ya kawo muku ita shi ma ya tuba ya batta bai mutu akan ta ba kai dan zangayi ka tsaya akan ta shi wanda ya kawo ya batta kai kuma ka tsaya ka ce mu muna nan akan ta zamu mutu wuta zaka tafi wallahi sam ashaira ba su cikin ahlus sunna sam ba a saka ashaira a cikin ahlus sunna ko kwa daya inna ma ana saka ashaira cikin ahlus sunna ne rashin ahlus sunna in babu ahlus sunna to sai ashariya tsaya ya ce shi ahlus sunna ne amma inda ahlus sunna a wurin ba abin da zai kawo ashariya ce shi ahlus sunna ne to haka duk waɗannan tafan su ne ake karanta a kasar nan to wallahi tallahi sai an dawo abin da ba a so a samu aqida daga qur'ani da hadisi din nan in ba daga nan ba wallahi sai ka mutu sai kai mutuwar jaki wallahi matukar aqida ka ba daga qur'ani da hadisi ka same ta ba wallahi tallahi mutuwar jaki zaka yi saboda Allah din nan da ake magana da ni da kai babu wanda ya san shi da malami na da malamin ka da wanda ya rubuta littafi kaza da wani duk babu wanda ya san yadda Allah yake to ashe Allah shi zai bayanin kansa a cikin alqur'ani manzon Allah da Allah ya sanar da shi Allah shine zai bayani akan Allah in ba ta waɗannan hanyoyin guda biyu ba duk inda ka samu duk hanyar da ka san Allah ta wannan hanya ka san shi ta hanyar kuskure mun gane wannan da kyau ko saboda haka halaka ne wallahi duk aka saka mutane a ciki Allah ya kiyaye shine yace qala al-baghawi imam al-baghawi ya fadi fi sharhi sunnah a cikin sharhi sunnah yace arada anna ahlul kitabi abinda annabi sallallahu alaihi wasallama yake nufi cewa su ahlul kitab lam tabih lahum as-salatu illa fi bi'ihim bi halatta fi salla ba sai a cikin ainihin wato wuraren ibadar su wa kana'isihim da kuma ainihin cocunan su bi'a shine wurin ainihin ibada na yahudawa kana'is kuma wurin ibada na kristoci wa abaha Allahu li hadhihi al-umma as-salatu haythu kanu amma wannan salla wadannan al-umma ta annabi sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya halatta musu cewa za su yi salla a kowane wuri takhfifan alaihim dan ya saukaka musu wa taysiran kuma dan rangwame gare su ثم خص من جميع المواضع دكان wurare aka ce ko ina a yin sallah sai dai aka ware wasu wurare al-hammam wal maqbara da ban daki da kuma ainihin makabarta aka ce kada ai sallah a wannan wurin wal makanin najis da kuma duk wani wuri mai najasa to an hana yin sallah a wadannan wurare qauluhu da yace din nan tuhuran an sanya kasa ta zama ainihin wato wurin tsarki gare ni arada bi hittayammum abinda ake nufi shine taimama an gane ko duk inda taimama ta same ka zaka iya yi matukar ba najasa ce tsakkarara a wannan guri ba bango da kake kokonto wannan bango muna ganin cewa ko an kwaba shi da kwata aka ce matukar ya bushe zaka iya yin taimama a ciki na zaka iya yin buga taimama akan shi babu komai ina fatan mun gane wa fi hadisi jundab min al fawaid aidan yace a cikin hadisin jundab akwai fa'idoji har wa yau na farko al-ibratu fi mubalaghatihi sallallahu alaihi wa sallama fin nahaya an bina'il masajidi ala al-qubur lura game da ainihin matsantawa kaiwa tsanani da annabi wajen hani game da gina masallatai akan makabarta ya kamata kowa ya lura da wannan tunda annabi ya tsine wanda ya haka ya la'ance shi annabi ya fushi da wanda yake haka to wallahi akwai wani sirri akan haka shine shirka ce zata biyo ba dan haka ka gudu wannan abu yace kaifa bayyana lahum zalika awwalan kalure da annabi ya bayyana musu haka a farkon rayuwar shi thumma qabla mautihi bi khamsin sa'annan kuma yana saura kwana biyar da mutuwa ya saki dawowa ya bayyana musu haka kala ma kala ya fada abubuwan da ya fadi yana kwana biyar da mutuwa ya dawo ya saki maimaita magana bayan da can ya koyar da su to yana saura kwana biyar zai mutu haka ne nace da mutuwa ko yana saura kwana biyar da ya mutu ya saki maimaitawa to sai ka lura akwai magana akan wannan ثم لما كان في النزع لم يكتفي بما تقدم sa'annan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da yazo halin za a ci ran shi bai takaito akan cewa da farko yayi bayani yana saura kwana biyar zai mutu yayi bayani a yana cikin kuma halin lokacin da zai mutu lokacin da Aisha take bayani da Ummu Habiba da Ummu Salama ko cewa yana bude wannan mayafi kuma yana rifewa yana halin za a rife ran shi bal la'ana man fa'ala zalika sai la'anci wanda ya haka a wannan halin hawa nawa kenan hawa uku hawa na farko farkon rayuwar shi ya hana su ya kwade su ya yi tsawa ya la'anci duk wanda ya maida makabarta ta zama masallaci hawa na biyu yana saura kwana biyar zai mutu ya sake yin haka hawa na uku wanda yake shine na karshe yana lokacin da za a janye rai daga gare shi yana la'anta wanda duk ya maida makabarta ta zama masallaci dan yayi maka nuni akan cewa bai halatta a maida nashi ba bai halatta a maida na wani ba فدلت هذه الاحاديث الصحيحه الصريحه yace kaga wadannan hadisai ingantattu wadanda suka fito suka yi bayani karara sai suka yi nuni ala tahrimil bina'i ala alqubur akan ainihin wato haramcin yin gini akan makabarta ko kuma akan kaburbuka mutlaqan kai tsaye mun gane wannan ko kai tsaye an hana yin gini a makabarta فلذلك اكتفى المصنف بإيرادها عن غيرها saboda haka malam mai wannan littafi Muhammad bin Abdul Wahhab ya takaitu wajen kawo waɗannan hadisai bai ma kawo sauran ba saboda waɗannan qarara sun wadatar daga duk abin da ake so mun gane wannan ko ka hadisi Jabir kama hadisin Jabir malam bai kawo shi a asalin matanin littafin shi ba cewa annabi sallallahu alaihi wasallama naha an yujassasa alqabra annabi ya hana an yujassasa alqabra alqabru kada ayi wa ainihin kabari jass shine a sanya siminti a shafe shi annabi ya hana wannan au yuqada alaihi ko kuma a zauna akan shi au yubna alaihi ko kuma a gini akan shi abubuwa nawa kenan yazo cikin hadisin abu uku رواه مسلم وغيره مسلم ده wani malamin ainihin ya ruwaito wannan hadisi wazada abu dauda wal hakim abu dauda da hakim a cikin tasi riwaya ita ma ingantacciya ce suka ƙara da cewa wa an yuktaba alaihi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya hani ay rubutu akan kabari abubuwa hudu kenan a asalin hadisin irin wannan yadda yake kan fari shine zai zama malami in yazo bayar da hadisi sai bayar da hadisin a takaice wani lokacin wadannan sun ruwaito shi sun taho da shi sun yi nisan duniya wadannan kuma ainihin sun ruwaito sun zo daga baya malam ya karantar da su cikakken hadisi to shine sai kaji an ce amma a cikin wata riwaya an samu ƙari ba wai malamin ne ya ƙari ba asalin hadisin dogo ne amma wata ran sai malam ya takaice shi wajen karanta shi dalibai suka karanta suka nausa suka yi nisan duniya wasu dalibai kuma daga baya suka zo malam ya karantar da su wannan cikakken hadisi to daga haka kuma al'amura suka zo ainihin aka hada hadisi baki daya sai a gwada sai a ce asalin hadisin gashi daga mutum daya yazo amma yazo da lafazi gajere anan nan kuma yazo da cikakken lafazi shine sai gaji ana cewa a cikin wata riwaya mun gane wannan ko to anan ne a karkashin wannan munasaban ne zan amsa wannan tambayar da tambayoyin da aka yi a shekaran jiya tambaya da aka yi ta farko an yi ta akan cewa mace ce mijinta ya sake ta tana idda tana cikin iddan nan kuma sai wani ya nemi aurenta kuma aka daura mishi aure da ita a idda din ya tare da ita a idda din kuma ya ci gaba da saduwa da ita a idda din to menene matsayin wannan abu tambaya ta farko kenan tambaya ta biyu kuma a karkashin wannan din ya za a yi da wannan auren to asalin wannan matsalan nake so in tumbuko mana ita don mu fahimta amma kafin in kawo ta bari in jero littafin da zaka je ka duba kawai sai in takaice bayani sai ka je ka duba su ka je ka dauki muwaffa ta Imam Malik da kuma al-musannaf na Ibn Abi Shayba sa'annan da bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid ta Ibn Rushd al-Maliki da kuma al-muhalla ta Ibn Hazm da littafin minhajul muslim na al-sheikh Jabir Abubakar Jabir al-Jazairi waɗannan a takaice sune littafan da yanzu za a ce ka duba a gurguje wani lokacin an zo ana karatu za a tattauna wannan matsala ɗaya bayan ɗaya a zo da littafai a yi karatu a kai da kuma waɗannan littafan fiqh da hadisi kenan littafan tafsiri ka je ka duba tafsirin Qurtubi a cikin mujalladi na uku ko kuma in ce juz'i na uku da kuma tafsiru ayatul ahkam rawa'il bayan na Sheikh Muhammad Ali Sabuni cikin juz'i na farko da kuma ahkamul Qur'an na Abubakar al-Jassas Abubakar al-Jassas a cikin juz'i na farko duk waɗannan maganganun da zan kawo ka je ka duba anan zaka same su insha Allah da kuma tafsirin Fakhruddin Razi waɗannan a takaice kenan ka ji akalla an lissafa wajen littafai guda biyar a zamanin Sayyidina Umar aka samu wani mutum ya auri mace a cikin idda din da ya aure ta a cikin idda bata gama iddarta ba aka kuma daura aure kuma ya ci gaba da ainihin saduwa da ita Sayyidina Umar yasa aka kamo wannan mutum aka yi mai bulala aka kama ita ma matar aka yi mata bulala sannan Sayyidina Umar yace har abada babu aure a tsakanin su tunda sun sadu yace amma da a ce ba su sadu bane sai ta je ta karasa iddarta in ta karasa iddarta sai ta zo ainihin ta shiga zawarci wannan miji in ya ga dama zai iya ainihin sake aurenta amma tunda har suka sadu a cikin wannan aure to wannan ainihin aure tsakanin su har abada ya haramta fatawar Sayyidina Umar kenan bayan kwana ɗaya ko biyu da fitar da wannan fatawa sai Sayyidina Ali ibn Abi Talib sai ya ji labari sai ya zo ya samu ainihin Umar ya tambaye shi kana da hujja akan wannan abu Sayyidina Umar ya ce a'a babu hujja innama tunda sun yi wauta ne shine muka yi musu uquba ya ce a'a in an yi wauta ba za a ɗauki wauta a yi maganin wauta da wauta ba ya ce sai a ɗauki sunna a yi maganin wauta da ita kalmar Sayyidina Ali kenan su sun yi wauta to kada a ɗauko wauta a yi maganinta sai a ɗauko sunna sai a yi maganinta sai sayyidina Umar yace me kake nufi sai yace abinda nake nufi shine wannan mata ta je ta karasa iddarta ta wancan miji na farko misali an yi auren ne tana cikin idda ta biyu ko kuma ta gama idda ta biyu za ta shiga ta uku to ta je ta karasa idda ɗaya kenan a jona da waccan ta farko din ta zama uku sannan ta dawo tunda wannan miji ya sadu da ita ta yi idda jini uku sannan sai ainihin a daura mishi aure da ita in yana son ta tana son shi da sabon sadaki sannan wancan sadaki na farko da ya bata ta cinye shi tunda ya riga ya sadu da ita sayyidina Umar ya ji dadin wannan magana yace kada Allah ya zaunar da ni garin da baka ciki ya kai baban Hassan wannan magana ta farko Madina kowa ya santa cibiya ce ta karatu cibiya ce ta ilimi mutane sun zo sun ji wannan fatawa ta farko daga wurin Umar sun yadi cikin duniya sai aka je aka yi ta bayar da fatawa akan haka shine wannan fatawa ita ce ta zo mana nan da farko shi yasa in mutun ya auri mace a cikin idda a waɗannan kasashen namu sai a ce an raba su har abada to ku tuba shi ma sayyidina Umar ya bar wannan magana bai kwana bakwai akan ta ba kwana biyu da yinta ko kwana ɗaya a wata riwaya ma an ce a wannan wunin ne sayyidina Ali ya zo ya mishi gyara din kuma ya karba don haka ya aure ta tana idda lallai duk inda ake saban Allah yayi saban Allah don ko neman aure a idda an hana neman aure a idda an hana to kuma ya nemi auren a idda din da ya nema a idda din kuma aka daura auren a idda aka tare a idda kuma aka sadu a idda haramiyar ta kai haramiya amma duk tsanancin wannan haramci sahihiyar magana ba za a haramta mishi ainihin sake aurenta daga baya bayan ta cika waccan idda ta zo ta sake yin wata idda ta saduwar da ya da ita ba sai a sake sabon sadaki a sake daura musu aure wannan shine abin da yake daidai wannan irin maganganun saboda nazo nan gaba ne na kawo mana saboda galiban abu na farko in ya iso mana mu muka kale a kasan nan aure daya har ai tashin kiyama haka muke to wallahi tallahi ba haka ake ilimi ba mas'aloli sai mun zo ana bin su ana bincike ana gyara akai wasu mas'alolin da dama su Imam Malik ba su mutu akan su ba to amma Imam Malik yana da dalibai Sayyidina Umar yana da dalibai wannan yazo Madina yau yazo sadar kaya sai zo sallah a masallacin Annabi sai ji hukunci da aka fitar sai ya tafi da shi ya tafi da shi shekaru aru aru haka zai ta bada fatawa daliban shi haka za su ta bada fatawa har daliban dalibai har a samu wani yazo ya rubuta sai a ce wannan magana asali daga wa take daga Sayyidina Umar ko daga sahabi kaza bayan wannan fatawa kuwa mai yiwa an zo an yi gyara akai wani bai sani ba ko kun san har Annabi sallallahu alaihi wasallama ya mutu waɗannan sahabbai na Annabi sallallahu alaihi wasallama khulafa'ur rashidun da su Zubair da su wani da su wani duk ba su san cewa shari'ar manzon Allah ta canza daga cewa in mutun ya sadu da matar shi bai yi mani ba in yayi wanka in yayi alwala ya isar mishi kawai in yayi wanki a zakarin shi a zamanin sayyidina Abu Bakar aka zo aka tambaye shi Abu Bakar Umar Uthman Ali da Zubair da sahabbai wajen guda biyar kaje ka dauki sahihul Bukhari mun gane wannan ko kaje ka dauki sahihul Bukhari zaka samu a cikin sahihul Bukhari aka ce duk aka tambaye su cewa mutumin da ya sadu da matar shi bai yi ainihin mani ba me hukunci akan shi sai suka ce ai sai ya je kawai ya wanki a zakarin shi shikenan sai ya ci gaba da sallah ba sai ya yi wanka ba ina hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama da yace in mutun ya tsuguna ya zauna tsakanin matar shi kan azzakari ya boya ya sadu da ita ko yayi mani ko bai yi mani ba wanka ya wajaba akan shi ba su sani ba Abu Bakar da Umar da Uthman da Ali da Zubair bin al-Awwam da sauransu suna nan cikin sahihul Bukhari me hujjarsu su Annabi ya ce al-ma'u min al-ma'i ba a wanka da ruwan wankan janaba sai in ruwan mani ya fita dan haka su sai suka dauka tunda mutum bai mani ba sai suka dau wannan hukunci ba su samu labarin cewa Annabi ya canza fatawar ba har ya mutu haka suke bada fatawa ina nan cikin sahihul Bukhari to yanzu an gama rubuta mana duk abubuwan fa da muke bukata ba daidai bane ka makale da mu wada a konkosan ka kawai ita kenan da ita zaka tashi da ita zaka kwanta dole ka tashi ka sai litafai kai karatu ka san abin da ake ciki a duniyar musulunci in ba haka ba wallahi zaka waye gari a ranar alkiyama ko dai ka zama mai uzuri Allah ya yafe maka in Allah ya ga tsarkin zuciyarka ko kuma in kai mai ganganci ne Allah ya saka ka a wuta kuma yanzu wannan uzuri kake da shi litafai sun bayyana komai ya bayyana ka tashi ka fada da karatu mana amma mas'alar da ka sani tun shekaru 100 haka kai kake da su akan su kuma akan su zaka tashi akan su zaka mutu a'a ka je kai karatu ka san abin da yake daidai wallahi mas'aloli da dama a aure bai kai a ce ya mutu har abada ba amma zai a ce aure ya mutu har abada aure ya mutu har abada ko ran nan wata ta zo ta same ni ta nemi tambayoyi game da irin waɗannan abubuwa cewa to ga mas'ala irin wannan ta faru kawayenta guda biyu dukkanin su sun yi aure a cikin idda to yanzu ana son za a gyara abin gashi har da ƴaƴa a tsakanin su ana so za a gyara amma malamai sun ce ai har abada an aka rabu har abada to su kuma sun zama ƴan takife tunda sun ce tunda an rabu kenan to gwan masu mutu a haka to ayi bincike mana kai malami sai ka ce kai matsalan nan bari mu bincika mu ga ko da gyara akan ta mana ba haka ake ba sai a bincika ai neman sauki din kenan sai a gano abin da yake daidai kana matsanta bincike sai ka zo sai ka samu duk waɗannan littafan da muka faɗi in ka je ka duba zaka samu bayanai a ciki kana matsanta bincike sai ka zo ka samu ai an yi gyara akan wannan matsalar sai a ce to abin da za a yi faski za a yi yanzu dama auren bai kullu ba tintini me akan su baki ɗayan auren ya dama can lalatacce ne sai ta ainihin koma ta je ta yi idda waccan idda da bata karasa ba sai ta je ta karasa ta in jini ɗaya rage mata ta je ta yi shi kuma wannan miji ta yi ainihin jini uku wasu ma malaman suka ce ai tunda istibra'i ne jini ɗaya za ta yi haka Imam Ahmad ibn Hanbal ya faɗi yace tunda istibra'i ne jini ɗaya za ta yi to akalla ta yi jini uku ko kuma aksar a ce ta yi jini uku duk da wancan da ta karasa jini hudu kenan sai wannan miji ya dawo sai a sake sa sadaki a sake ɗauran aure shikenan wannan yayi daidai to haka matsalar saki uku din nan da mutun ya saki mata shi saki uku a kalma ɗaya ya aikata haramun duk inda haram take ya aikata haramun to amma wannan aikata haramun ya kai a ce har abada babu aure a tsakanin su wallahi ba shari'ar manzon Allah bace wannan duk wanda ya bada fatawa sabanin haka wallahi tallahi ya saba manzon Allah yace saki uku an yi shi yace ya saki mata shi saki uku a ce ai kwata kwata har abada sai ta je ta yi aure Ibn Taymiyyah yace wallahi ka shiga cikin al-muhallil wal-muhallil lahu yace ka halattawa wani matar wani yace za ta je ta auri wani a halin tana nan a matar wancan na baya tunda bata saku ba yana son ya dawo da matar shi amma an ce a har abada duk wannan me ya kawo mana kuntata kanmu da muka kama muka daura kanmu a cikin akurkin kaji shikenan haka aka zauna a kasar mutun ya saki matar shi sai ayi mishi fada sai a ladabtar da shi ayi na da wa'azantar da shi sai a ce mishi to amma ga shari'ar da manzon Allah ya zo da ita kai ma ka ci tabarrukin manzon Allah ko ba tabarrukin manzon Allah kenan ba to amma an kama ka an kulle ka Umar ma da ya faɗi wannan magana ya faɗe ta a ran da ya faɗe ta faran nan bai kwana lafiya ba jama'a kusan wannan magana fa faɗan magana ma wallahi bai kwana lafiya ba ran da Umar yace kai jama'a saki da kuke uku din nan a kalma ɗaya yayi yawa yace tunda haka ne daga yau duk wanda ya saki uku to ya tabbata saki uku tun daga wannan majalisin labari ya yadu a cikin Madina wallahi Umar bai kwana lafiya ba yanzu yana kokarin ya hakurtar da sahabbai ne ku yi hakuri na ba wannan magana sa Abu Musa al-Ash'ari aka tattaro mutum fiye da 10,000 sahabban Annabi suka zo suka taru a kofar gidan Sayyidina Umar ana zanga zanga kaji zanga zanga kenan ana bamu yadda ba zai canza hukuncin manzon Allah duk da khalifa ne duk zafin Umar ba sai yana da gaskiya yake zafi ba Umar ya fito ya canza wannan magana yace ni ma na bari to amma kamar yadda na faɗi Madina cibiya ce ta ilimi cibiya ce ta kasuwanci ran da aka faɗi wannan magana ran nan wani zai ban Madina ya baro Madina da wannan fatawa ran da aka faɗi wannan magana ran nan wani yaje ya saro kuka ko kubewa ko daddawa ko kwandon ko sai ya bar Madina ya bar ta har abada kenan to ya za a yi da wannan fatawar zai tafi kasar su a lokacin kuma ba lokaci ne irin wannan da means of communication suka yadu ba radioyi da telephone da sauran abubuwa kafin a san Sayyidina Umar ya gyara wannan magana wani ma sai ya mutu akan haka to shi yasa kana malami bincike zaka tashi ka rinka yi wallahi wasu mas'alolin ma a cikin fiqhun ma namu na malikiyan wasu ba a karanta a daidai ba a fasara a daidai sai a saka mutane a cikin turu mun gane wannan ku kaza ta buge mota ai mota ta buge kaza misali ko ko mota ta buge saniya ko akuya ko makamantan haka me ake cewa sai a ce ai bai halatta ka yanka ta ba sai wai in ka san cewa za ta rayu rayuwa ta har abada za ta ci gaba to haka ne dama ka batta mana duk wanda kaga lafiyar lauka zan shi haka nan zai kama ta yanka ta ne sai dai in yayi nufin ci dama amma haka siddan ta fita mota ta buge ta to tana fakafakan sai a ce ai in aka yanka ta ba za a ci ba dan me ta ku haramta musulmi nama jama'a? Eh, mota ta buge kaza, abinda Allah yake da ya lissafa waɗannan abubuwa yake wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wama akala sab'u, abubuwa biyar yace illa ma zakkaitum, sai dai abinda kuka ainihin yanka cikin waɗannan. An sa sanda an fade kaza tana faka faka, sai a kama ta sai ai sauri a yanka ta, ko akuya ko mota ta buge, duk yadda za a gane ɗayan hanyoyi biyu. Lokacin da aka yanka din sai aka ga jini ya zuba, to ya halatta a ci, ko kuma aka ga jini bai zuba ba karkaf, sai aka ga ta motsa kafa ko ta motsa bindi ko ta yi motsi, to ya nuna an yanka ta lokacin da aka yanka tana da rai, ya halatta a ci. Shikenan shari'ar manzon Allah mai sauki, kawai kusa mutane suna jefar da awaki, nama guda, dami guda kusa a jefar, kai bincike ka gane abubuwa daidai mana. Ko dole ne aka ce sai ka tsaya a wuri daya? Ba a ce ka tsaya a wuri daya ba. To wannan mas'ala kenan. Shi yasa duk wanda ya san mace tana idda, haramun ne ne ma'auranta. Duk wanda ya san mace tana cikin takaba, haramun ne ne ma'auranta. Aka ce sai dai in takaba ko iddar da ta zama ya kai saki na uku, to anan ma ba an halatta mai ne ma'auran ba ne, sai dai sakin magana kawai. Kamar yadda ainihin Abu Ja'far as-Sadiq, ɗaya daga cikin jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yaga wata mata yana so, tana ainihin idda irin wannan, to bai fito karara ya ce ina son ki ba, sai ce kin gani da kika gani? Tace eh, ni jikan manzon Allah ne. Ce ni jikan manzon Allah ne. To sai ta fahimci abin da yake nufi, sai ta ce a kamar ka kuma mala, sai ce me nace nasaba ta, na gaya miki, na gaya miki ni jikan manzon Allah ne kawai, ba wani abu nace ba, ko na ce wani abu ne? To irin wannan sakin magana ka ganta tana ainihin iddarta na ainihin saki uku da miji ya mata, ma'ana saki duk zanda muka ce saki uku, saki na uku, don babu saki uku a musulunci, dan ka bude baki ka ce saki uku, kai mahaukaci ne kawai, kamar sallah ce ka miƙe sallar azhar raka'a hudu, sai kai raka'a ɗaya kace kai ta da nufin hudu ne, saki uku duk sanda ka bude baki kace saki uku, kai mahaukaci ne, kamata yayi alƙali ya ladabtar da kai a koma maka da matarka, saki ɗaya ne, cewa uku da kai ba ya taba zama uku. Ka je ka karanta littafin A'lamul Muwaqqi'ina Ar-Rabbil Alamin da Zadul Ma'ad da kuma ainihin littafin Ighasatul Luhufan. Sayyidina Umar, na gaya mana a nan gurin nan, nazo na gaya mana a cikin wannan littafi Ighasatul Luhufan, Sayyidina Umar yace tunda nake ban taba nadama irin abubuwa uku da ne a rayuwata ba. Nadama ta farko yace da na rinka kama mata masu kukan mutuwa ina dukan su har su mutu, yace nayi nadama akan wannan a rayuwata. In ya gama ki kina kukan mutuwa, ya fara dukan ki tun yanzu kina kukan mutuwan ne, sai ya zama yanzu kina kukan Bulala Umar ne, shi ba zai fahimta ba, zai dauka har yanzu na mutuwan ne, sai ki gaba da zunguda miki har sai kin shure. Yace nayi nadama wannan a rayuwata. Yace kuma nayi nadama da na rinka hada auren tilas tsakanin bayi waɗanda aka yanta su, wana na da bawa, wana na da baiwa, sun yanta su, sai Sayyidina Umar ya kulla aure tsakanin su, dole ko tana son shi ko yana son ta ko bata son shi, ko ma dai yaya ne, Umar ya hada su auren dole. Yace nayi nadama akan wannan. Yace kuma wallahi nayi nadama akan da na furta, nace duk wanda ya saki uku uku din ne. Yace nayi nadama akan wannan magana. Yace kuma nadama daban taba irin ta ba a rayuwata. Ka je karanta, yana nan cikin waɗannan littafai da muka faɗi. Mun gane wannan da kyau ko? Sa'annan kuma duk fatawa yanzu, duk fatawa kasashen musulunci na duniya ta canza yanzu, duk wanda ya saki matar shi saki uku, saki ɗaya ake koma mishi da ita. Mu ne nan muna nan a yammacin duniya, kuma a yammacin ƙarshe, kuma gashi nan rana ta fada akan mu. To ba haka ba, dan me? Duk duniya ana karatu, ana bincike, ana gane addinin musulunci, mu sai mu kage a guri ɗaya. Mu karatu mana mu ma. Dan Fodio ya ce a cikin littafin shi wannan da nake gaya muku, Hidayatul Tullab, ya ce babu inda aka ce wajibi ne ka bi mazhaba, ba ma mustahabi ba ne. Ya ce kai in ka ji ma fa ana cewa mazhaba, ya ce to sai in babu maganar Allah ko ta annabi. Amma Allah ya ce, annabi ya ce, to kowace mazhaba ta kulla kofarta. Mun fahimci wannan da kyau? Sannan kuma ka tashi kai karatu, Shehu Usman nan ma cikin littafin shi Najmul Ikhwan yace ka tashi ka karanta kowaɗanne littafai da na zamaninka da na da, yace sai ka karu da ilimi. Ina fatan mun gane wannan. To saboda haka wannan mas'ala kun ji ta. Don haka yanzu din nan in kina saurare na ko kana saurare na, to ka ji sauki daga shari'ar manzon Allah, ba kuntata maka ba. auren ku kun tuna cewa kun yi aure ne a cikin idda, amma kuna tsoran waɗannan malamai sun shake ku, in ka zo ka ce gashi za a ce ai har abada. Don wani wata ran ana zaune a masallacin Juma'a da aka tabo matsalar, dai wata ajiye zuciya sai da kowa ya ji a masallacin, aka ce ai wannan aure har abada. Yace a lafiya, sai yace ai malam da ni ake kafin shi wa haka wa'azi yake, duk inda aka taba mara gaskiya sai yace da shi ake. To yayi bayani, aka ce to ai har abada rabuwar ku. To haka yace tashi yana sallah, yace shi dai wallahi duhu ya rinka gani a masallacin nan, haka masallacin tudun wada akai wannan masallacin nan kofar gidan Mariga Alhaji Haruna Danja ranar Juma'a da dadewa, ina jin tun 1986 ko 85 da dadewa mun gane wannan matsala da kyau ko. To saboda haka in kin san kina cikin wannan hadarin ko kana cikin wannan hadarin, yanzu dinnan sai ki kwashi kayan shi ki tafi gidanku, ki je ki tunanin iddar wancan tsohon mijin nawa ne ta rage miki, kaza ne sai ki karasa ta, jini daya ne ko jini biyu sai ki karasa, sannan ki zo ki yi wannan jini uku, shikenan sai ki zo a sake sa ainihin kudin sadaki daban a sake daurin aure, ku zauna auren ku har abada ba abin da ya haramta shi. Haka waɗanda suke auren sadaka din nan irin nada da ake na gargajiya, a daura aure da Muhammadu, a je a kaiwa Abubakar a hayin Ojo yace baya so, a tafi ci kaji a kaiwa Isma'il yace baya so, sai an taho can sai an zo cikin muciya sai a kawo wa Malam Zubairu sai karba. To shikenan wannan auren an zauna a haka, to ba aure bane, don an daura ne an ce yar sadaka, da aka daura shikenan aka yi ta yawo da ita gida-gida ana kaiwa ana cewa gaba, duk an kewaye anguwa an je an samu wani ya rufe asiri ya karba, to wannan ba rufe asiri yayi ba, babu aure tsakanin ku, ke ma ko kai ma in ka ji haka ga yadda ba a yi aure, dai babu shi tsakanin ku, to ya za a yi? Shikenan kawai sai ta istibra'i ko kuma ta ainihin idda, sai ta jini uku, in ta jini uku a sa sabon sadaki a sake daurin aure sabo kangar, sai su ci gaba da zama, shikenan kawai fa. Duk abubuwan za a iya gyara su, amma sai malamai su ce ai tahrimut ta'bid, tahrimut ta'bid, tahrimut ta'bid, kuma duk sai ka je sai kana karatu sai ga wai su ina suka kage ne. Duk matsalolin wallahi in ka je ka karanta waɗancan littafai duk da na bayyana, za ka ga cewa ashe tunmu an ban mu a baya, muna nan muna fatawa da tsohuwar magana dameji kuma, wanda shi kanshi Sayyidina Umar ya faɗe ta amma ya zo ya saba ta. Mun gane wannan ko? To ka ji dai waɗannan littafai, kuma ma in kana son cikakken bayani sai ka je daidai wannan wuri babin khutuba din a cikin Muwatta, sai ka je ka dauki at-tamhid lima fil muwatta min al-ma'ani wal asanid na Ibn Abdul Barr, sharhi ne na Muwatta sai da ya fassara Muwatta a cikin mujalladi 27. Mun gane wannan ko? Duk baki ɗaya ka je ka karanta za ka ga maganganu a ciki wallahi. To kun ji wannan? To matsala ta farko kenan. Matsala ta biyu, aka ce mutumin da ya saki matar shi saki ɗaya, misali bayan ya sake ta sai ta tafi ta je ta aure, da ta je ta aure sai wancan miji ya sake ta, bayan ta yi idda sai wannan tsohon miji na ta ya ganta ya zawarcinta ya aure ta kamar yadda shari'a ta tsara. To bayan ya aure ta dinnan, to wai yanzu igiyoyi nawa yake da su? Shin ta zo da sababbin igiyoyi ne ko kuwa ta zo da ƙarashin igiyoyi biyu ne? To da igiyoyi biyu ta zo, haka ko da saki biyu ne abu tsakanin su, ya taba sakin ta mai da ita, ya taba sakin ta mai da ita, ai ya taba sakin ta na biyu ta je ta aure, to in ta sake dawowa wurin shi wata rana za ta dawo da igiya ɗaya ne. An gane wannan ko? Amma inda a ce ya sake ta an komo an zauna, ya sake sakin ta an sake komowa an zauna, ya sake sakin ta saki na uku kenan, ta tafi ta je ta aure wani wuri, to in ta dawo ya sake aurenta, to ta shigo sabuwar amarya da sababbin igiyoyi guda uku. Wannan matsala ita malaman fiqh suke kira mas'alatul hadam, rushewa igiyoyin aure da makamantansu. Ka je ka dauki fiqh sunna cikin mujalladi na biyu zaka samu bayani insha Allah, hakan ka dauki bidayatul mujtahid ta Ibn Rushd al-Maliki zaka samu bayani, haka qawanin fiqhiyya ta Ibn Juzay zaka samu bayani, duk gashi nan malamai sun rubuta waɗannan matsaloli, matsaloli ne masu sauki, da su tafsirin Qurtubi, su Fakhruddin Razi, tafsirin ayatul ahkam na Sabuni, da rawai'il bayan na Sabuni, sai kuma ahkamul Qur'an na Jassas, ahkamul Qur'an na Abubakar Ibn al-Arabi, da duk makamantan su duk in kaje za ka ana tattauna matsaloli sai kaga cewa dan menene mu tashi mu yi karatu mana mu binciko mutanen mu saukin da manzon Allah ya zo da su su ma su ci albarkan manzon Allah ai albarkan manzon Allah kenan ko albarkan manzon Allah kenan to shine abin da ake so kullum mutane a hada mutane da su rinka bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma an ne santa mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibnu al-qayyim al-juziyya yace tun daga karni na uku aka raba mutane da sallan manzon Allah ibnu al-qayyim ya rayu cikin karni na bakwai ne yace tun daga karni na uku an raba mutane da sallan manzon Allah da ibnu al-qayyim zai dawo duniya yanzu ne zai ce sai hau dukan mutane tunda ya ga tsatsagen kuciya ne yaga ana yi da yaga ana tsatsagen kuciya shine sai wannan magana a cikin sallah yace mutane in sun yi sujuda ta farko in suka dago ba sa natsuwa sai su koma to ibnu al-qayyim yanzu in yazo ya zai ce mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka waɗannan matsaloli ya kamata abubuwa ne masu sauki insha Allah za mu kwana nan da sauran tambayoyi sai a yi su sai don a ciccike kasar din da muke da shi alim now a an yi bayanin ta ba matsalatul hadam din wani yake cewa ƙara bayani akan ta mutumin da ya saki mace saki daya ko kuma saki ya kai biyu tsakanin shi da ita sai ta je ta auri wani wancan sabon miji ya sake ta da ta dawo sai wannan tsohon miji ya sake aurenta to wai igiya nawa ce a tsakanin su to in saki biyu ne da can tsakanin su yanzu ya rage saura igiya daya duk ran da ya bude baki yace ya sake ta to bai halatta gare ta ta sake ainihin dawowa wurin shi ba sai bayan ta auri wani haka idan saki daya ne a tsakanin su in ta dawo wurin shi yanzu ta dawo da igiyoyi biyu in ya sake mata saki daya to igiya daya ta rage a tsakanin su in ya sake mata saki na biyu to shikenan sai ta je ta auri wani za ta dawo wurin shi shine amma inda saki uku ne tsakanin su ta tafi ranar da ainihin wancan sabon miji ya sake ta ta dawo to ta dawo wurin wannan tsohon miji da sababbin igiyoyi guda uku shikenan insha Allah ashe
wato akwai bambanci tsakanin saki uku na san kalma da kuma ashe saki da Allah yake magana ashe an saki ne a saki ne a saki ne uku
shine yake zama saki sai ta je dole sai an yi saki daya an dawo an zauna an sake wani an dawo an zauna an sake wani an dawo an zauna sannan yake cika saki uku amma dan mutum ya bude baki ya ce matar shi na sake ki saki daya ai saki biyu daya ne ko ya ce na sake ki saki uku daya ne shi yasa da aka tambaye al-doktoru Shirbasi a cikin littafin shi yas'alunaka fi dini wal hayati cewa mutumin da ya ce matar shi ya sake ta saki biyu da can ya taba mata daya to yaya kenan yace sai ya dawo da ita wannan biyu ma da yace ƙarya yake yi daya ne wa alaikum assalam na'am tunda abu ya samu da kuskure ne matsayin ƴaƴansu wai ake bincika wanda aka yi irin wannan aure na idda ƴaƴansu ne na halal ga sahihiyar magana za su gaje su ina fata an gane na'am
na'am cewa shin ina ne zai yi duba wani
to wannan wa yake tambaya akai to wai wani ne yake tambaya akan wannan littafi zai je ya duba dunkule hannu da aka ga muna yi mun tashi sallah mun tashi za mu tashi jilfatul israha ko kuma za mu tashi ainihin daga zaman tahiya a wannan littafi za a je a duba littafin garibul hadith na abu ishaq al-harbi a cikin juz'i na biyu mujallada ta biyar juz'i na biyu anan za a duba da kuma littafin an-nihayatu fi garibil hadith mun gane wannan ko an-nihayatu fi garibil hadith ita ma a cikin mujalladi na biyu sai kuma wannan littafi na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama min at-taslimi min at-takbiri ila at-taslimi da kuma talkhisin wannan littafi di yana nan anan ne zaka je ka duba amma asalin hadisin imam abu ishaq al-harbi ruwaito shi imam al-baihaqi ma ya ruwaito irin shi mun gane wannan ko na biyu ne mujalladi na uku ko a cikin an-nihaya din na'am to ya duba a sahih al-bukhari bayanin jilsatul istiraha yana nan
kware da yes wai wani ne ke tambaya mutumin da ke sakin hannu a sallah bai da hujja a musulunci bai da ita inna ma san zuciya ne kawai ko malaman fiqh na malikiya ba su ce a saki hannu a sallah ba fa abin da yasa na gaya mana su kansu maganganun na malaman fiqh ba ma fahimtar su ne kaje ka dauki littafin al-fiqh ala al-madhahib al-arba'a yace ko malikiya cewa suka yi rungume hannu a sallah sunna ne amma abin da suka ce in mutun ya rungume da nufin ya ji dadin tsayuwa shine yayi makaruhi to ai abin da muke cewa ka rungume da nufin sunna mana sakin hannu a sallah dai kawai son zuciya ne kuma ni kullun wallahi tallahi ina tsawata wa ahli sunna akan haka wannan son zuciya ya kai su sun yi kamanni da ɗan shi'a saboda asali in ga ga ɗan shi'a yana rungume hannu a sallah to taqiyya ne taqiyya ne yana yi ne wai saboda ya shiga cikin ahli sunna ko kuma dan ainihin kada ɗan ahli sunna su gane aqida shi amma a wurin shi'a to duk wanda ya rungume hannu a sallah sallar shi ta bace yana daga cikin mubtalatus salah haka Khomeini ya kawo a cikin littafin shi Tahrirul Wasila a cikin ainihin mujalladi na farko shafi na 72 ko kuma shafi na 67 a tsohon bugu mun gane wannan ko saboda haka duk wanda yake ahlus sunna ne da liman da ladan da maza da mata da yara da manya da tsoho da tsohuwa da kowa ne ya tashi sallah ya rungume hannun shi a kirji shine sunna kuma ku sani yawa kuma ku sani Imam Malik bai saki hannun shi a sallah ba Ibn Abdul Barr An-Numari a cikin At-Tamhid yace babu inda aka samu cewa Imam Malik babu inda aka samu sabanin rungume hannu daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma Imam Malik har ya mutu rungume hannu yake a sallah shi yasa ni ina ganin bakin girman kai ne kawai mutun yazo yana sakin hannu a sallah kawai in ba gidan girman kai ba to malikun ma da ake bi malikun ma rungume hannu yake a sallah har ya mutu yana nan haka Ibn Abdul Barr ya fadi cikin tafhid haka kuma yana nan cikin Sayyid Sabiq ya fadi a fiqh sunna juz'i na farko don haka gaskiya a daina sakin hannu a sallah jama'a kawai mu abinda muke cewa jama'a kenan kuma duk sanda aka fada haka sai mutun ya ce a an ce wanda ya saki hannu a sallah bai da sallah wannan sharri ne kuke yi kawai kuma wannan ba zai hana gaskiya ta bayyana ba mu ba mu ce wanda ya saki hannu a sallah bai da sallah ba sai dai muka ce mishi mai son zuciya ne kawai bai da hujja in kuma yana da hujja mu mun ce muna son aka mana hadisi kwaya daya wanda aka samu annabi ya saki hannu a sallah ba a rubuto a takarda ba a'a a zo da littafin dan mun gaji da gafara sa wajen shekara nawa sai a ce akwai a littafi kaza sai a rubuto ƙarya a ce a Tirmidhi akwai a Badarul Munir akwai duk ƙarya ne ƙarya ce zunzurutun ƙarya ba kuskure ba ƙarya ce kawai kuma wallahi tallahi duk wanda yawa annabi ƙarya wuta zai shiga in zaka saki hannunka saboda san zuciya ka saki amma kai san zuciya ka saki hannu kuma kace kuma wai annabi yayi sai ka tsara wai kana yursilu yadayhi fi salati rawahu muslim wa hasanahu ka aba jama'a da shekara 30 ne sai ka fada haka a Najeriya ka zauna lafiya amma yanzu samarina karatun hadisi wallahi ka daina wa annabi ƙarya zaka ji alasifika an ce kai makaryaci ne saboda da dai shekara 30 kun cuci iyayen mu kuma Allah ya isa eh kun cuci iyayen mu Allah ya isa wallahi duk abin da su suka haddasa da fada in ba dan haka ba a ce an zo an karanta iyayen mu waɗannan littattafai dan Allah yanzu yaushe zaka zo ka fadi a ce yaro ya kawo wauta yayi kuruci yayi kaza duk sun boye kuma wallahi Allah zai muku azaba akan haka yadda za ku tuba kawai shine yanzu bayan kun tuba ku zo kuna karanta mutane addinin musulunci ko ka tuba kawai yanzu bai isa ba in ka tuba din sai ka dawo kuma kana karantar da mutane din kana bayyana musu gaskiya din illa man taba wa amana wa amila salihan wa bayyana illa yawa Allah a cikin suratul baqara ne menene Allah ya faɗi yace innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda wadanda suke boye abubuwan da muka saukar na hujjoji da shari'a ulaika yal'anuhumullah min ba'di ma bayyanahu lin-nas bayan mun bayyana mutane wannan abu fil kitabi a cikin littafin Allah Allah ya bayyana baki daya sai wasu suka zo suka boye Allah yace ulaika yal'anuhumullah Allah yana ina la'anta wannan wayal anhumul la'inuna kuma jin mai tsinuwa ya bude baki yace Allah ya tsine musu Allah ne yace mu tsine musu
saboda haka duk waɗanda suka boye gaskiya Allah yace Allah ya tsine musu albarka shi ya fara fadi mu kuma yace din mai bakin tsinuwa yace Allah ya tsine musu Allah ya tsine musu masu boye gaskiya yawa kamar yadda Allah ya wa annabi salati kuma yace mi haka kuma ya tsine wa masu boye gaskiya kuma yace mu tsine musu mun fahimci wannan da kyau ko sai yace illal ladzina tabu sai dai waɗanda suka tuba wa aslahu kuma suka gyara bannar da suka yi duk abubuwan da kuka faɗi da na ƙarya din nan sai kun fito kun ce kaza da muka faɗi ƙarya ne kaza da muka faɗi ƙarya muke kaza mun faɗi ne dan mu tara na cefa ne kaza mun faɗi ne dan mu tara jama'a duk sai kun yi wannan haka Malam Abdulsamad yayi a Ghana Malam Abdulsamad Allah ya gafarta mishi Allah ya kai haske da rahama kabarin shi babban malami ne sai da shekara 32 yana dariƙar tijaniya muqaddami ne kuma shi bayan da duk suka gama wannan banna rana ɗaya sai Allah ya shiryar da shi bai bacci ba wannan ranar yace yawo ya rinka yi sai zo kwankwasa maka kofa gwangwangwangwangwangwang fito lafiya sai yace ka fito aka ce baki maganar lafiya za a mutu a shiga wuta sai aka fito sai ka fito yace ni Abdulsamad ni na baka tijaniya ko yace eh ni ma na bari kai ma da na baka ka bari in baka bari ba ba ruwana da kai duniya da lahira sai ce sai da safi haka ya wuce har aka kira as-salatu sai aka ce ina shehu ya haukace to mun gane wannan da kyau ko to illal ladina tabu kenan kaga bayan ya tuba wa aslahu suka gyara bannar da suka yi wa bayyanu gaskiya kuma suka da suka bayyana ta fa ulaika atubu alaihim Allah yake to waɗanda suka cika waɗannan sharuɗan Allah yake zan karɓi tuban su wa ana tawwabur rahim don ni ke karban tuba ni ne mai rahama to in mun fahimci wannan wallahi tallahi abinda muke ga malaman nan ku daina boye gaskiya in kuka boye Allah zai kawo waɗanda za su bayyana shekaru 30 ba ku taba tunanin za a zo a haifi wasu mata za su zo su bayyana gaskiya ba to shi yasa yanzu din ma da ake fadi to ku fito tun yanzu da girman ku da arziki ku zo ku bayyana duk inda gaskiya take ku fito ku bayyana ta duk inda ƙarya take ku nuna ƙarya ce dan a guje ta kuna jin dai wani ɗaya daga cikin manyan malamai je ya rubuto wasiƙa yana nuna cewa shi ya ba wannan abubuwa girman shi bai zube ba darajar shi bata fadi ba karuwa ta yi to wallahi tallahi ku fito ku bayyana mutane gaskiya in ba haka ba kuka sake da laifin ku da laifin duk waɗanda suka bi ku wallahi yana kanku ranar gobe kiyama Allah zai muku azaba ba ku iya dakon lauyin wannan laifi mun fahimci wannan da kyau ko to in an gane wannan wato abin da nake gaya musamman malaman muciyar nan da suke saurare na da farko dai ni ba bako bane a muciyar nan kuma ni ba bare bane kuma ni ko kasar muciyar nan ta san da ni tunda cibiyata tana nan kasar da ke muciyar nan ta san da ni tunda cibiyata tana nan aka haife ni nan na girman nan ne wayo kuma gurin ku ne karatu abinda na shiga zaure kuka karanta min ne kuka koye ni nazo na bayyana ba wani abu bane ba inda ban je Saudi Arabia ne karatu ba ban je kasar Masar ne karatu ba ba inda naje ku kuwa karantar da ni waɗannan abubuwan nazo na bayyana bambancin shine kawai ni bayyanawa da ne to wallahi tallahi ku fito ku bayyana tun mu da muke ganin girman ku muna iya ce muku malamai muna da rai wallahi in wasu suka zo baya waɗanda ba su yi karatu hannunku ba ba su sanka a malami ba kawai yadda suka sanka sun sanka ne a dan tsubbu a zaure kawai su duk wanda ke zauren nan suna daukan dan tsubbu ne to wallahi ba za su rangwanta muku ko kadan ba saboda haka wallahi gaskiya kwaya ɗaya ce ku fito ku bayyana mutane mu da kanmu mun gane cewa ba akan gaskiya kuke ba ku da kanku kun gane cewa ba akan gaskiya kuke ba mabiyan ku sun gane cewa ba akan gaskiya kuke ba ta yaya akai waɗannan abubuwan da na faɗi guda uku mun gane cewa ba akan gaskiya kuke ba saboda mun ce abubuwan da muke ku zo nan ku gyara ku faɗi yadda abin yake kunki mun ce mabiyan ku sun ce ku zo ku bayyana musu yadda abubuwan nan suke a cikin littattafai kunki duk baki ɗaya jama'a suna jiran ku zo ku bayyana musu abubuwan da kuke akai akan hujja kunki sai dai ku hada wa'azi ku yi ta ashar ku yi ta zagi a littafi muka bude muka karanta kuma ku bude littafi ku karanta ku bayyana gaskiya ku ce gashi a cikin littafi kaza ku daga littafin ku nuna jama'a ku faɗi sunan shi da shafin shi da juz'i kuma ku karanta kuma ku fassara tsakaninku da Allah dibba ku yi wannan ba wannan ya nuna cewa akan ƙarya kuke ba saboda haka ku ji tsoron Allah wallahi tallahi in ba haka ba girman ku zai zube a nan duniya kuma ranar alkiyama za ku je ku shiga cikin wuta wannan kawai ita ce gaskiya ku tashi ku bayyana wa mutane gaskiya kun wahalar da iyayenmu da kakanninmu tun shekaru aru-aru kun sa su sun tabauta Allah da jahilci ku ba ku karantar da su addinin musulunci ba ɗariƙun na sufaye ku ba ku ɗora su a kai ba ɗariƙar ma da jahilci kuke barinsu suke yi mutum yana yin wazifa bai san sharuɗan wazifa ba yana daga cikin sharuɗan wazifa wata ran za mu zo nan za mu karanta muku insha Allah haka ce ba a yin wazifa a sarari wani ya ji wazifa tijjani ya hana a yi ta a sarari wani ya ji ya ce tunda tsakaninka da Allah za ka yi don me za ka yi wani ya ji to amma ku kun sa lasifika yanzu kuna yi to kun ga wazifar ma ba ku santa ba ba ku koyar da waɗanda kuke jaɗin ma a ɗariƙar ba ba ku koya musu addinin musulunci ba tsoho shekarar shi 70 a duniya sai ɗan shi ya gane addinin musulunci sai ku ziga shi ya kore shi ya tsine mai albarka wai dan me dan kun tabbatar da cewa wannan ɗa zai zo ya gane addinin musulunci to ku sani da cewa wallahi wannan makircin da kuke to magabatanku sun yi fiye da wannan su Abu Jahalin su Abu Lahabi su Ummu Jamila duk sun yi wannan adawa da samudawa da duk waɗannan sun yi wannan makircin amma Allah ya rugurguza su Allah yake fa kullan akhazna bi dhanbi kowa sai da muka kama shi da zulubin shi wani aka sa ruwa ya shake shi wani duniya ta kifar da shi gashi dan ba irin azabar da Allah bai musu ba to wallahi tallahi ku kuke haddasa fitina ku ne masu haddasa fitina don inda muka gane ku kuke haddasa fitina karatutukan kuma da kuke ba kwa dauka a cassette da aka dauki kasar ɗinku aka gabatar da shi a gaban hukuma sai kuka ji tsoro kuka ce ba shi bane kuna zagin Mallam Abubakar Gumi amma da aka sa kasar ɗinmu sai muka ce mu ne ashe ya nuna ku abinda kuke faɗi kun san cewa ba daidai bane dan haka kuka kasa tabbatarwa a ko ina daga tijjani duk dan tijjani ya gaji wannan ƙarya daga tijjani